littafi mu na uku shine littafin sahihu jami'i bayanil ilmi wa fadlihi na al-imam ibn abdul barr an-namri rahimahullahu ta'ala. Kuma wannan littafin taƙaitawar ta az-zuhairi hafizahullahu wa shafa'a, wannan zai zama majalisin mu na 39 insha Allah. Al-babu as-sabi'a ashar, babi na 17 a cikin littafin, majalisi na 39. Zikiru karahiyyati kitabati al-ilmi wa takhlidihi fi as-suhuf. To, ambatan inda wasu magabata suka yi wani kin kitabati al-ilmi, rubuta ilimi, wa takhlidihi fi as-suhuf, da dawwamar da ilimi a cikin takaddu. An samu wasu daga cikin magabata gwagwadon yadda suka fahimci wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda malam zai kawo mana shi, sai suka tabbata akan wannan hanin cewa ba a rubuta ilimi, duk abinda ba alqur'ani wato ba za a rubuta shi ba. Wannan fahimta ce ta wasu daga cikin magabata suka tafi akai, amma malamai daga baya sun yi, ko da baka ce ijma'i ba, akwai shibhul ijma' akan cewa duk wani ilimi a rubuta shi. Wannan hadisin na Abu Sa'id al-Khudri, al-Imam Muslim ya fitar da shi, ga yana malam zai ka mana, la taqtubu anni shay'an siwa al-Qur'an. Al-Imam Muslim ya fitar da shi a cikin malaman da suka yi magana a kansa tun a zamanin al-Imam Muslim. Akwai al-Imam al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari ya inanta hadisin, shi yasa ma bai fitar da shi a cikin sahihinsa ba, kuma bai yi ishara zuwa gare shi ba. Al-Imam al-Bukhari shi gaba da fahimtar sa ita ce jawazu kitabati al-ilm, shi yasa a cikin kitabul ilm a cikin sahih al-Bukhari yi babi akan wannan, babun kitabatu al-ilm a cikin kitabul ilm, babun hanasci rubuta ilimi. Ya halasta a rubuta ilimi, abinda ba alqur'ani ba ya halasta a rubuta. To wannan hadisin malamai suna da masalik, kamar da Imam Ibn Hajar yaka a cikin Fathul Bari, suna da matafiyai da suka bi wajen fassarar sa. Wasu suka ce an goge shi kawai, kuma wannan magana ita ce tafi. Annabi sallallahu alaihi wasallam an yi wani lokaci da ya hana a rubuta komai in ba alqur'ani ba, amma daga baya kuma ya dage hana, wanda malamai suna cewa al'amru ba'da an-nahyi ne lil ibahati, idan aka hana wani abu da daga baya sai aka ce ayi, to wannan yana nuna abin ya zama halal kenan, ba wajibi bane, ba tilas bane, don haka halal ne. Maslaki na farko kenan. Wasu malaman sun bi maslakin cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yawa me illar, suka ce illar da ta sa maza sama ya hana a rubuta wani abu ba alqur'ani ba a wannan lokacin, ko dai saboda kada wani abu ya cakuɗe da alqur'ani, ya zama ba za a iya tantance cewa wannan aya bace, wannan kuma magana ce. Wasu kuma suka ce a'a, ya Allah ya shagilu bi ghairi al-Qur'an, saboda kada sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin ana buƙatar samun mahaddata al-Qur'ani, kuma malaman al-Qur'ani, to shi yasa sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ya hana rubuta duk wani abu wanda ba al-Qur'ani ba. Amma da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ga an samu mahaddata, an samu masana al-Qur'ani, sai ya dage wannan hannun, sai ya ce yanzu a rubuta. A rubuta. Malam Suleiman ka yi punishin ɗina kenan da na ce a rage, ni ma sai ya kashe mu. Da ba ta kuka, kuma sai aka taɓa ta kuka. akwai wajen da ake taba ina lauya yake bi nan ko la shirye shi na'am to kun ga shine wannan duk malamai sun yi waɗannan batutuwa an abi sayyid al-khudri radiyallahu anhu cikin malaman da suka baje bayani a game da wannan alittafan su akwai al-imam ar-ramahumuzi al-qadi ar-ramahumuzi a cikin littafin sa al-muhaddith al-fasih bain ar-rawi wal-wa'i yayi bayani ya kawo duka mazhabubin guda biyu sannan al-imam al-khatib al-baghdadi babu kamar sama shi littafi ya ware ya sa masa taqyidul ilm ya ka mazhaban masu cewa ka a rubuta da dalilansu sannan ya kawo mazhaban a rubuta sannan kuma daga baya ya ambaci ijma'i na malamai akan cewa shine a rubuta al-imam ar-rabahu muzida shi al-imam al-khatib al-baghdadi sun ka kawo waɗanda suke da fahimtar kwata-kwata ba za a rubutan ba sai ya zama suna ce wa ɗalibansu in kun haddace ku ƙona sun kawo hikayoyin waɗanda a rayuwarsu da za su rasu wasiyar da suka ce duk abin da aka gani na rubutu ba ƙur'ani ba na su a ƙona kuma aka ƙona kaga an tafiyar da ilimi da yawa yanzu malamin da ya rayu shekara 50 yana karantarwa kuma irin karatun magabata a ce a ƙona duk abin da ya tara shekara 50 ɗin nan kana jin ba ƙaramin musiba ba ce wannan to wasu malamai suna ganin ba wancan hanin ya ɗauke su ba wasu suna ganin cewa ba dan Allah suke wannan rubutun suna jin tsoron ba dan Allah suka yi ba sai suna ganin bai kamata ya tabbata ba aikin da suke shakka a game da dan Allah suka yi ko ba dan Allah suka yi bai kamata ya tabbata ba sai kawai suka ce a kona wasu kuma suka binne an sama waɗanda suka yi koyi da su a nan baya a shin Muhammadu al-Amin Shinkiti alaihi rahmatullah yana da littafai da yawa da ya kona da kansa akwai littafansa na da yawa waɗanda suka kasance na ma'rifatul ansa domin mutum ne na saba masanin dangantaka to akwai littafansa na dangantaka da ya kona to shi ne wannan hadisin kala la taktubu anni shay'an siwal qur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam yace kakku rubuta wani abu daga gare ni in ba alqur'ani ba faman kataba anni shay'an siwal qur'ani falyamhuhu duk wanda ya rubuta wani abu daga gare ni ba alqur'ani ba to ya goge hadisi ne sahihi min haythu sanaduhu al-imam muslim ya fitar da shi to amma ga tawilolin da malamai suka masa wasu suka ce an goge hukuncin sa wasu kuma suka ce a'a ba haka ake nufi ba da wasu dai maganganu da suka yi da yawa al-imam ibn hajar ya ambace su a cikin fatul bari mai ta'limi mai wannan littafin ma kawo wasu maganganun ibn hajar anan in kuka duba za ku gani to shine sai zai kawo yadda magabata suka fahimci wannan hadisi da kuma yadda suka aiwatar da shi wa an abi nadra qala abu nadra shine al-munzir ibn malik ابن قطعة البصري ربما لمن ينتشم من يمن يمن لمن بصرة كما ينتشم ما سوف ساها لا بصرة أقر شرع يوسى ياتى مفالج واتوشن يوجيكي يا رسول شكرا تبريدا تقص با هجر من زن الله صلى الله عليه وسلم الإمام الحسن البصري يمسى سلا دوسية يوسية تيوى الإمام الحسن البصري يمسى سلا كما شي يمسى سلا ila li abi sa'id yace an cewa sayyiduna abu sa'id al-khudri mai riwayar wannan hadisi law aktabtana al-hadisa aka maka la da ka rubuta mana hadisi ka mana shifta mun rika rubuta hadisi wato ka mana imla'i fa qala la nuktibukum ce ba za mu rubuta muku ba khudhu anna kama akhadna an nabiyina sallallahu alaihi wasallam ku karba daga gare mu ta hadda kaman yadda muka karba ta hadda daga annabin mu sallallahu alaihi wasallam. Kaga sai Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ya ruwaito hadisin kuma fahimtar da yake cewa ka rubuta. Wa anhu qala, sannan an samo dai daga Abu Nudra yace قلت لأبي سعيد أنكتب ما نسمع منك أكرمك الله صحاب من سمعك مرق ربوت أبندا كجد ما كجد جريكا ينزلن فيك تيا أنت تسيني ما لم نصن نشم ولا نسك ربوتو ما هون نين هيا نيم بما ما سربوتن سون نسك ربوتو أنت تسين عن أسيلي ون نسك رو الكلام من نسك ربوتو أتتين شبوه ينس من يمنيا suna cewa ba a rubuta hadisi ba sai a ƙarni na biyu, sai su kawo awwalu jami'il hadisi wal asar, ko sai su kawo maka wannan baitin na al-Imam Suyuti, Ibn Shihab amirun lahu Umar, sai su kawo maka wannan Umar ibn Abdul Aziz su ce sai a ƙarni na biyu sannan aka rubuta hadisi cewa Muhammad ibn Shihab az-Zuhri shi ya fara. To yanzu ya zafi da wannan sannan in ba a rubutawa, in wannan hujja ce ta a kora hadisi cewa ba a rubuta shi ba hujja ce kenan, an faɗe shi ko ba a faɗa ba, tunda abinda suka kore shine rubutawa. To Larabawa duk abinda ba a rubuta ba, duk abinda ba a rubuta shi ba, ba shi a wajen Larabawa. Me yafi ƙarfi a wajen Larabawa, rubutu ko hadda? Hadda ta fi ƙarfi a wajen Larabawa. In ka gamu da ɗan tatsine zaka tambaye shi, ya yadda da al-asharul jahiliya, ya yadda da waƙoƙin jahiliya na Imrul Qaisi, ba fa wannan nan tatsinan abin nan ba masu komai zagi suke yi, domin nan tatsinan Najeriya shi dama duk waɗannan abun shi ya ce bai yadda da su ba. Abin da ya yadda da shi shine kai fassarar malamin shi duk abin da zai faɗa mai ya yadda da shi. Amma in ka wuce wannan zai ce maka shi bai yadda da komai ba, sannan kuma sai magana shi ma ya yadda da magana kanshi. Yawwa, ya yadda da magana kanshi, ya yadda da ta malaminsa. In ka tsallake waɗannan maganganun guda biyu, to bai yadda da komai ba. To ana magana da masu ilimin ne, wanda suke magana a kan ilimi. Ka yadda da ashirul jahili, ya ce maka ya yadda da ita. Ya yadda da waƙar Larabawa tun ta jahiliya, sai to ya aka yi aka same ta? Saudaka Balarabe ya fi girmama hadda, baiwarsa ta fi bayyana a hadda fiye da mai, fiye da rubutu. A zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ana kirgawa fa, manzon sama ya zo ya riski mutane a Makka kakaf waɗanda suke rubutu ba su mutum sha ɗaya ba, su kaɗai suka iya rubutu. Idan da za a yi wasiƙa sai ka yi tafiya mai nisa, sannan za ka samu wanda zai karanta maka. Da manzon sama ya koma Madina, tunda Madina ta fi hadara fiye da Makka saboda akwai Yahudawa, to su sun iya rubutu. Ana cewa a Madina akwai marubuta 21 kakab garin Madina. Lokacin da manzon sama ya yi hijira, marubutan Madina ba su fi 21 ba. Ta sanadiyar zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da saukan masa da Alkur'ani, sai marubuta makaranta suka yi yawa. Fa allama qari'ina wa katibina, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar, aka iya rubutu, aka iya karatu. To kaga shi ne wannan. So daga hadda ta fi muhimmanci. Kakka yi mamakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a rubuta wani abu in ba Qur'ani ba a wannan lokacin, saboda hadda abu ce ne, aba ce ne sauki a wajensu. Kuma an sama hatta a cikin marwaita baya-baya waɗanda suke da kaifin hadda, har ka zo irin su zamanin al-Imam Tirmidhi ya taɓa zuwa wajen wani malami a hanya, zai je Makka. suka haɗu da wani malami a shi yana da rubutunsa yana da wani wasu juzu'i guda biyu na hadisan wannan malamin sai aka ce masa ai ga shakku ga malam wannan sai ce shi ne wanda nake da riwayar shi din nan a rubuce to al-Imam Tirmidhi ya zata waɗannan littafan suna cikin jakashi sai ya je wajen wannan malamin sai ya ce akara makalla dan Allah ina son zan karanta hadisanka da na kwafa nake da su a rubuce sai ka min izinin riwaya sai ce to babu komai al-Imam Tirmidhi sai ya ibo waɗannan ya bude jakashi sai ibo wasu takaddu kawai yana bude sai ya ga ashe mubayyabatun sai ya gan su farare ne ba rubutun komai a ciki ashe ba su ya dauko yin yadda kuke yi din nan wata rana mutum ya manta kawai shi kenan sai ya je ya dauko ila ma wani lecturer ne wata rana kawai mutum ya zata azkar ne ashe wani katotar littafin turanci ya dauko sai ya zo nan ya bude so sai ya ga ashe ba shi bane yawwa to shine sai al-Imam Tirmidhi sai ya haka sai kamar yana karantawa sai malamin ya kalle shi sai ya ce amma ta tsahayini ne sai yanzu baka jin kunya ni kake yaudara sai ce wallahi akarmaka Allah ba haka bane na zaci cewa su ne na tahudasu amma ina karantowa ne yanzu da ka sai ya ce bita kai ka zo ka gwada ni kafin ka zo sai ce wallahi ba haka bane sai ce amma in ba haka ba akarmaka Allah karantar da ni wasu hadisan sababbi nan take wa al-Imam Tirmidhi shifta hadisai 40 sai ya ce maimaita su nan take al-Imam Tirmidhi ya maimaita su ko kuskure ɗaya biyu to ka duba al-Imam Tirmidhi nan 270 da wani abu da rasuwa bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da 73 ko da 73 to ka koma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zallar abin nan zamanin nasu na haddan ne sannan ga albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su kai dai ka san wanda manzo sallallahu alaihi wasallam zai karanta masa abu sai ya fi ka hadda kowa zai karanta da kai ba Annabi ba to ka shine wannan abin da za ka yi mamakin yadda dan tatsi ne wai ba zai gane wannan abu lissafin ba sai da wannan ba hujja bace da za a kora sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa wai ba a rubuta ta ba ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a rubuta ta to ai ga dalilin da yasa ya hana to kun ji so da haka Abu Sa'id al-Khudri fahimta sakina qala aturiduna an taj'aluha masahifa yace kuna son ku mai da su su zama takaddu ne littattafai inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam kana yuhaddithuna fa nahfazu annabin ku sallallahu alaihi wasallam annabin mu ya kasance yana ba mu hadisi ne fa nahfazu fi muhaddathi fa hafazu kama kunna nahfazu saboda ku haddace kamar yadda mu ma muke haddace fahimtar sayyidina Abu Sa'id al-Khudri kenan da hadisan manzo sama a haddace su kuma haka abin ya taho makarantu na ilimin na hadisi da yawan magabata suka tafi akan hadda na da muhimmanci ko da za su bari a rubuta sai su ba da sharadi su ce in ka haddace ka goge haka wasu suka rika yi وعنه قال قلت لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه إنك تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا عجيبا أكساك دي أبو نضرع يتي وتغانو مكتي وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان أبام حديثي دق منزل سمع حديثي ما تضمع معك وإنا نخاف أن نزيد فيه أو ننقصع حديث من دفك يكرن تدمو دق معك صلى الله عليه وسلم من أجل صورا كم مكاغ وانا أبو قوم رجي ala sai yace aradtum an taj'aluhu qur'anan to so kuke ku mai da hadisi ya zama kamar qur'ani la walakin khudhu anna kama akhadna ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai dai ku haddace ku karba daga gare mu kamar yadda muka karba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yake nufi aturiduna an taj'aluhu qur'anan kuna son ku mai da shi ya zama kamar qur'ani abin karantawa kamar yadda ake karanta qur'ani ba a canza harafi ko daya ba a canza wakili to ba za ku iya ba ai ko da kake jin ana cewa wani ya haddace al-kutub sita ai wata rana in zai faɗi wani hadisi sai zai faɗi da ma'ana ƙwarai da gaske shi yasa ar-riwayatu bil ma'ana qawli rajihi halafti ya halafta riwayar hadisin manzo sama da ma'ana abin nan menene tazawwaja nakaha tazawwajaha fa nakaha ha aw imra'atin yatazawwajuha aw imra'atun yankihuha kaga riwaya ce bil ma'ana yatazawwajuha yankihuha kaga riwaya bil ma'ana ce wanda akwai maganganu sun kai wajen 14 akan hukuncin a riwaya bil ma'ana wasu suka ce wanda suka halasta su kai sahabbai wasu suka ce a'a wanda ya halasta yi shine wanda ya san larabci ya san lahajat ya san karin harshen larabci ba daya ba kuma ya san qawaid na larabci nahwan wa tasrifan wa balagatan to ya halasta zai iya riwaya bil ma'ana saboda wannan fahimta ta fi sauki cewa mutumin da yake da karfin harshen larabci to ya halasta yi riwaya da ma'ana riwaya hadisi wannan kuma na cin abinda malamai a babi na adalci da ilimi suka bambanta alqur'ani da sunnar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ba a riwaya shi da ma'ana ba a riwaya shi da ma'ana yanzu ba za ka zo kana qira'a tafsiriya ba da sunan kawai kai ka iya larabci amma ka gyara ka ce a ai zai dauka a ka aji shi ma bai dauka ba balle kai to kaga wannan bambanci to shine yake nufi da arattum an taj'alu qur'anan kuna nufin ku mai da hadisi ya zama kamar yadda qur'anin yake ba a riwaya shi da ma'ana ba zai yiwu ba قال مالك رحمه الله الإمام مالك بن أنس رحمه الله لم يكن مع ابن شهاب الكتاب ما لم يكن ابن شهاب الزهري بيد للتافي إلا كتاب فيه نسب قومه للتافي إيه كيدا شي شيني واند أقوي نسب الأمة رفع وانا أوانني وانا شيحي فواني وانا دنجن تقسنا قي وزواغ كذا شي كده إيه كيدا شي أما ما كرنت ابن شهاب دكا أكي كرت saboda in zaka shiga in ka san ba zaka iya hadda ba to kai gaba komai hadda cewa suke kuma wannan zai tabbatar maka da cewa lalle hadisin manzon sama tsararre ne Allah ya tsara sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga mutum shi kadai ya haddace hadisai 1000 kaza kuma zai karanta maka su kas haka aka yi qala wa lam yakun alqawm yaktubuna inma kanu yahfazuna al-imam malik yace mu malaman mu ba su kasance suna rubutu ba hadda suke yi fa man kataba minhum shay'a duk wanda ya rubuta wani abu a cikin daga gare su fa inma kana yaktubuhu li yahfazahu yana rubuta ne dan ya haddace fa idza hafizahu mahahu kun ji ko idan ya haddace sai ya gode kaga ba irin haddace da ake bace mutum sai ya leka ya haddace shi za kawai sai ya gode al-hibzul mati al-hibzul mati to duk wannan fa ana kawo mana bangaren wanda suke ganin kwata-kwata kai rubutun ne in ka kalla za ka ga babban manufar su ita ce ne a tsara hadda a tsara bangaren hadda ta karfafa a cikin mutane to kuma yanzu ka kalli halin da muke ciki a yau da rubutu yayi yawa sai hadda ta yi ne sai hadda ta yi kasa yanzu malami ne zai ta fadin fawaid musamman kuma abin da ya kara ma lalata hadda saboda wannan dauke-dauken da ake yi sai mutum ya rika yaudarar zuciyar shi ta rika yaudarar shi a to ai zaka iya ji ma daga baya ba zai haddace ba zai rubuta ba la yaktubu wala yahfazu shi kenan eh tama da kai ala tahji ai kad sujje shi ai an dauka shi kenan dan dauka zan ne ma ko kuma ai ya san inda yake gashi a littafi kaza in na tashi zan to su dauka suke me yasa kake ganin makafi sun fi hadda akwai nazariyar da ke cewa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi wata gabar mutum to ya karfafe shi a wata gaba mun yadda da wannan to amma abu na biyu wanda shine ya fi zama waƙi'i shine makahu ya tabbatar da ba zai gani a littafi ba. So duka duk abin da aka faɗa mushi dole ya haddace, shi ne kokarin haddacewa. Shi yasa zaka same su suke da hadda har As-Safadi ya tattara littafin sa Naqtul Himyan fi Atinu Katil Awmiyan, ya tattara tarihin makafi tun daga sahabbai ya ambaci wasu annabawa ma kaman annabi Yaqub alayhi salam wa biyabbata aynahu min al-huzni fa huwa kadhib, duk da dai danganta makanta ga annabawa ba tabbataccen abu bane a aqida ahli sunna wal jamaa, ba a danganta musu makanta kai tsaye. To kun ga wannan kenan, sannan ya taho sahabbai, ya taho tabi'ai, ya taho atba'u tabi'in har zuwa zamanin sa ƙarni na 8 zamanin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Al-Majrin Ibn Taymiyyah ya rubuta littafin sa akan makafi da irin hikimomin da Allah ya ba su da kaifin kwakwalwa da abubuwan da suka zama sune innovators, sune mubdi'ai a cikin su, su suka kirkiro su. Wasu kaga su suka kirkiro wani agogo, agogon hannu, kaga wani a ce shi kirkiro zero ma. Zero wannan alissafi makaho ne samar da zero. Da kawai lambobin nan kawai sai dai kawai a ta rubuta lambobi. Ina in mutum zai rubuta wani abu sai ya kai layi, sai ya kai layi, in ya fara rubutu kila takarda sai ta kai tsawon masallacin nan. Zai rubuta wani abu na wata lamba. Daga ba kawai aka samar da sifiri, shi ke nan da ka sa ɗaya ka ƙara mai sifiri ta ɓangaren dama, to ya zama ne, ya zama goma. Kana ƙara sifiri na biyu ya zama ɗari, kana ƙara na uku ya zama dubu, haka dai ke ta yi. To kun ga yadda suke, saboda ka babban manufar Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbai da suka hana a yi rubutu ita ce a tsara ɓangaren hadda. Saboda kowa da kake ganin shi a cikin ɗan adam Allah ya ba shi kwakwalwa ta hadda. To kuma abinda ita kwakwalwa take bukata shine a riƙa mumarasar ta, ana tamrininta. Kwakwalwa gaba ce a cikin gaɓoɓin da Allah ya halitta a ɗan adam. Da wata rana za ka yi haka da hannunka kawai ka yi haka. Kai kwana uku hannunka kawai ka yi mai haka. Kwana uku. To wallahi in ba a yi wasa ba da wuya ka ɗago shi, kawai kai wa kanka hannu hannun musamman ma ka je ka sa shi a ƙasa ya ji ‘yan uwar shi ce ƙasa ba, yawwa a turɓaya yi haka kai haka kawai ka aje hannunka haka, ba juyawa, ba motsawa, ba komai. To za ka sha mamakin abin da zai faru. To haka ƙwaƙwalwa take, in ba ka matsa mata kana zuba mata abubuwa sai ta daske ne. So daga gwargwadon yadda kake mumarasar hadda, haddace abubuwa, gwargwadon yadda kwakwalwarka za ta riƙa nuna kuma ta riƙa karɓan abubuwa kuma ta riƙa ajewa, in ko ka tsale ta ita ma zai ta ƙyale ka. To Allah shi kyauta, sai mu tsaya a nan insha Allah, sai mu ji fahimta Sayyidina Umar a gaba da izinin Allah a game da wannan hadisi dai a majalisi na 40 Allah ya kai mu. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله